تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإياك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة بودساك سادوا وانا مسلا شيء ميتار البركة مسلا شيء غلقا لكن اتشكين غلوم بوشي اجار بوشي اوانا يمشي نلا ربا يو اكو غوات رمضان هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو دين اللي هدو لألمين اوانا كوميك يكدري دا تقوس غوات بير بلادية تدبو بيد شاترا اوانا مجلسي da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin surati taha kafin mu shiga cikin ayoyin da muke fassara ga zamu ansa kadan daga cikin tambayoyin da suka zo hannunmu akwai da ya rubuto yana tambaya game da mutumin da ya saki matarsa saki hudu afwan ya saki matarsa ɗaya daga cikin matansa guda hudu ya saki ɗaya cewa zai iya yin aure a auren wata matar a lokacin da ya sake ta koda bata gama idda ba idan mutum ya saki matarsa saki ɗaya ko saki biyu bata kuma gama idda ba to tana nan a matarsa igiyar auren su ba ta tsinke ba sai ta gama idda dai saki ɗaya ne da saki na biyu to a matsayin matarsa take shi yasa Allah ya kirawo waɗanda suka yi irin wannan sakin cewa mazajen matansu ne cewa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna Allah ya kirawo wannan miji da ya yi saki na ɗaya ko na biyu ya kira shi ba'al shi ne mijin aure saboda ka tana nan a matarsa har sai lokacin da ta gama idda to a lokacin igiyar auren su ta tsinke saki na uku shi ne sakin da babu komai a cikinsa shi wani da zarar aka yi shi to wani saki ne ba ini wato igiyar auren da suke tsakanin su ta riga ta kama zatsewa to idan mutum ya yi wa matarsa saki ɗaya ko saki biyu idan ita ce ta hudu to saki na ɗaya da na biyu indai bata gama idda ba tana nan har yanzu a matarsa don zai iya dawo da ita ta ci gaba da zama ƙarƙashinsa ba shi da damar ya je ya auri wata wannan da ya saki bata gama idda ba in yi haka ya auro ta biyar saboda wannan auren da aka yi na biyar ma bai kullu ba lalataccen aure ne sai dai idan saki uku ne to daga lokacin da ya saki ta to ta zama ba matarsa ba saboda kare ya yi aure a wannan lokacin ba a cewa ya yi aure ya auri mata ta biyar wai dai mace indai a saki na ɗaya ne da na biyu to dole sai ta gama idda sannan ta fita daga sahun matansa sannan matansa suka dawo uku yake da damar kuma ya ƙara ya sake yin wani auren shi kuma wanda yana magana yana tambaya ne game da wanda aka haife shi wato da wauta har ya girma shi mai hukuncinsa tun da an ce wanda yake da tabin hankali shi wani an ɗauke masa alƙalami to wanda aka haife shi wawa har ya girma a wawa to ba za ka san ya aka haife shi ba tun da yaro ƙarami ba za ka san wawa ne shi sai dai ya girma za ka iya gane wawa ne ko ba wawa ba ne wauta ba ita ce hauka ba sakarci da shashanci da rashin wayo wannan ba shi ne hauka ba hauka shi ne ake saukewa mutum takilifi daga kansa wato hukunce-hukunce suke sauka daga kan wanda yake mahaukaci wanda ya rasa hankali shi ma idan ya kasance rashin hankalin ba mai ɗorewa ba ne wato yakan zo ya tafi wani lokaci sai haukan ya zo wani lokaci kuma haukan ya tafi to duk sanda ya tafi ya dawo cikin waɗanda hukunce-hukunce suka hau kansu sai idan hankalin ya kau to sannan ne ake dauke masa wannan wadannan hukunce-hukunce amma shi sakare kowawa wani mara wayo tunda dai hankalinsa yana nan tare da shi illa iyaka wani abu mai suna wayo shi ne baya da shi to wannan hukunce-hukunce suna nan kansa wajibi ne ya bi dokokin Allah umarnin Allah da hannunsa dole ya yi ba zai hujja da sakarcinsa ko wautarsa ba abinda dai kawai shari'a ta ce a yi idan wautar ta tsananta shi ne in yana da dukiya ya masa hajiru a hana shi sarrafa dukiyarsa har sai lokacin da Allah ya sa ya samu wato waraka ko kuma waye ya zo masa amma maganar sallah azumi sauran hukunce-hukunce shari'a duk sun lazimce shi duk suna kansa tunda ba hankalinsa ya rasa ba sai wanda yake tambaya game da niqabi wato abinda mata suke rufe fuskarsu a shari'a bai hukuncinsa hukuncin niqabi yakan iya zama wajibi yakan kuma iya zama ba wajibi ba yakan zama wajibi idan ya kasance mace za ta bar fuskarta a buɗe zai zama ta haddasa wata fitina a inda take ko za ta shiga wani buɗe kuma Allah ya bata tsananin kyau shigarta gurin zai iya jawo wata fitina wani wajibi ne ta zife fuskarta a daidai da lokacin da ake tsammanin faruwar wannan fitinuwa da ita amma ba zai zama wajibi akan kowace mace ba wanda ba hakan take ba saboda haka idan ya kasance ba a gudun wata fitina asulu shi ne ba wajibi ba ne sai ta rufe fuska in ta rufe fuska wani musahabi ne abu ne mai kyau wanda wani shi ne ra'ayin jumhurin malamai cewa daga ciki akwai waɗanda suke wajabta rufe fuska ɗin a kowane lokaci sawa'un tare da tsoron fitina ko ba tare da tsoron fitina ba akwai kuma waɗanda suke ganin ba wajibi ba san da zama zai zama wajibi sawa'un akwai tsoron fitina ko ba tsoron fitina domin suna ganin cewa maganar tsoron fitina wannan wani abu ne da ba shi da zabiti dan ba za ka iya gane cewa waye zai fitini da wace ce ba akwai wanda za a tsammaci ba za ta fitini mutane ba ko sai zama fitina ko kuma wanda shi ana ganin kamar waccan bai kamata ta fitini kowa ba shi ta fitine shi to shi yasa suka ce wannan ba zai zama zabiti ba ba zai zama wata ka'ida da za a iya kayyade cewa ga lokacin da za ta sa ga lokacin da ba za ta sa ba to amma dai maganar jumhur shi ne baya zama wajibi sai idan ya kasance akwai wani abin da rashin saɗin zai jawo to a daidai wannan lokacin sai a ce to mace ta rufe fuskarta domin a kauce ma wannan fitinar da za ta iya aukuwa amma babu wannan babu wani abu da mace ta sa kamilar sutura daga ƙasa har zuwa daga sama har zuwa ƙasa ta rufe jikinta sutura irin wanda musulunci ya umarci mace ta sa to dan mace ta rufe fuskarta ba laifi ta yi ba sai yake tambaya kuma game da wanka na tsarki idan mace za ta yi shin shafar gashinta za ta yi ko wankewa abinda ake so za ta zuba ruwa a kanta har sai ta tabbatar ya taɓo ƙoƙuwar kanta wannan shi ne abinda yake wajibi idan mace tana da gashi ko ba ta da gashi dole za ta zuba ruwa za ta kwarara ruwa a kanta ta tabbata cewa ruwan nan ya taɓo usulu ra'siha wato usulu sha can ƙoƙuwar kanta ta yi haka shi kenan ba wai sharaɗi ba ne kowane gashi ya samu ba abinda ake so shi ne kan nata ƙoƙuwar kan nata ruwan ya same shi idan aka samu wannan shi kenan an yi zo da abinda ake ce wanka saboda haka ba shafa aka ce a yi ba ba inda aka ce a yi shafa a kan gashi lokacin wanka za mu ci gaba da karatu daga inda muka tsaya da mun tsaya kan aya ta nawa ne wannan mota
mun tsaya akan aya ta 61
fatana za'u amrahum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما
يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى.
الله سبحانه وتعالى يجي فتنازعوا أمرهم بينهم سيسك تتونا الأمر رنسو أذكان رنسو وأسر النجوى سككم قانا أسرشي. قالوا إن هذان لساحران سككي للي وأنم متانم نابي موسى وانس هارونا للي مطعفان بيو يريدان أن يخرجاكم من أرضكم نفن سشيني سفتن دقودة كسوكو بسحرهما نطعفن سو ويذهب بطريقتكم المثلى سكما تفير نهير كتر أيوا ميكو فأجمعوا كيدكم سيكو حق ما كرتشوكو وتكذون حق لما كرتشوكو ثم أتوا صفا سنقضوا صهو صهو وقد أفلح اليوم من استعلى حقيقة وانه قلبا وانه نسرع أيو كمشين يا رموتا شيء قبا بياني لالله سبحانه وتعالى يكيبنا لقال الأمين فارس أكان نبي موسى عليه السلام لبصع فند فرعون إغيته لقى قلي قلي لنير سدوسه سنون قزا ورموسى sukununa musu sukununa wa mutane cewa abin da yazo da shi ba gaskiya bane tsafi ne haka shi ba tsafi ne ba annabi ba annabi Musa alaihi salam kamar yadda muka yi bayani a jiya ya fara da yi wa waɗannan matsafa wa'azi ya faɗi takaitacciyar ɗan takaitaccen wa'azi amma kuma wannan wa'azin ya girgiza su ya firgita su ya sa su rikice har ma sun shiga tunanin wace hanya za su bi su ga cewa wannan abu da suka zo sun yi nasara a kai inda ya gaya musu cewa wai lakum la taftaru ala Allahi kadiban fa yusihitakum bi azabin wa kad khaba man iftara ce kai canku kada ku kirkiri ƙarya ku jingina wa Allah kada ku kirkira wa Allah ƙarya sai Allah ya tumbike ku ya hallaka ku da azaba wa kan khaba man iftara kuma hakika wanda yake kirkirawa Allah ƙarya wanda ya tabi wannan wa'azin yayi musu wannan duk da kankantar wato jumlar da ya ambata musu kalaman da ya gaya musu amma duk da haka yayi mugun tasiri a cikin su don haka suka gigice suka shiga tattaunawa to yanzu ya za su kullo wannan abu shine Allah ce fatanaza'u amrahum bainahum sai suka tattauna al'amuransu a tsakaninsu suka yi tafka muhawara kowa ya kawo ra'ayinsa dangane da wannan sha'ani yanzu ya za a fito masa wa asarru najwa suka kuma shiga ganawa a asirce a tsakaninsu ba tare da wani ya shigo cikinsu ba wato hatta shi kansa fir'auna ba su so ya san abin da suke yi ba saboda ba zai su ba za su so ya ga karyarsu ba.
Assalamu alaikum. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم
تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة في المسجد كلها في ولاية الموشيخ نيجيريا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله
صلى الله عليه وسلم
san dai yan uwa sun ga malam yayi doguwar nasiha ba zai yi wa a ce a fardo abin da ya faɗa ba amma dai babban sakon da isar yayi bayanin kansa akan cewa sunansa Muhammad Abib dan gidan Abdullahi Zarban Ghamidi mai son ku mai kaunar ku da ya muku waya daga birnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Madina abinda malam ya faɗa a dunkule jawo hankali yayi akan cewa halin da muke ciki ne yanzu na samuwar kanmu a wannan wata mai alfarma wata mai daraja ya jawo mana hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya kwadaitar da mu cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya tsayi wa dare a wannan wata Allah ya gafarta masa abin da ya gabata na zulubansa duk wanda ya tashi a daren Lailatul Qadr yayi ibada Allah ya gafarta masa zinubansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa haka malam a cikin jawabansa yayi ta mana magana akan cewa mu yi amfani mu ribaci wannan lokaci mu ribaci wannan dama da muka sani muka samu mu sani cewa shekarar da ta gabata da yawa daga cikin wasu daga cikin mu da da su aka yi na bara amma ba da su aka yi na bana ba ba abun mamaki bane ba wasu daga cikin mu in aka yi wannan shekarar da su ba za a sake yin wata shekara wasu nasu shekarun da su ba saboda haka dama ce ta zo maka bai kamata kai wasa da ita ba malam a cikin zantukan sa yayi ta magana akan adage da ayyuka nagari cewa ko dukkan mu muna fuskantar mutuwa ne in mun mutu din nan ba mu da abin da zai taimake mu sai ayyukan mu saboda haka mu ribace rayuwar mu ta nan gurin a cikin jawaban sa malam ya nana ta cewa ya kamata mutane mu yi kokari mu fuskanci abin da zai amfane mu a duniyar mu da lahirar mu duk wani abin da yake fitina ne ya kamata mu kauce masa mu tsaya kan abin da zai amfane mu ya sa mu ji dadin rayuwar mu duniya da lahira malam a cikin jawaban sa yayi ta nanatawa yaje ya dawo akan maganar nasiha akan yana muku nasiha da shi kansa duka a tare a tsoron Allah ayi aiki nagari ayi aiki dan Allah ayi aikin da yake zai fitar da mu zai bullar da mu sannan malam a karshen jawaban sa duka dungule yace yana mana nasiha kuma da cewa ga malam Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo a gaban mu mu amfana mu ribata da abin da Allah madaukakin sarki ya bashi na ilimi da abin da Allah ya tara masa na baiwa dama ce gare mu mu yi amfani da karantarwar da yake yi da fuskantar da mu da gwada mana hanyar alheri da yake yi mu dora akan wannan abun karshe malam ya kare da cewa yana neman addu'a daga gurin mu mu taya shi Allah madaukakin sarki ya sa ya cika yana mai imani ya sa ya Allah ya albarkaci rayuwarsa da mu baki daya malam sai ya karkare da yi mana sallama wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
شيخ محمد عبد الله زربان الغامدي حفظه الله تعالى ووفقه kamar yadda muka sha fada kuma ba za mu kushe muna fada ba yana ɗaya daga cikin mutanen da Allah subhanahu wataala ya cikin sa wa sabu mu ƴan Najeriya kuma musamman mu Najeriya ta arewa Allah ya sa masa sabu matuƙa da gaske yana kaunar mu kuma na tabbata ba haka kawai ya daina son mu ba sai dan abubuwa da ya gani masu tarin yawa na alkhairi tattare da mu ya zo kasan nan ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba tsawon shekara 30 yana kara kaina a kasan nan ya shiga jihohi da dama wanda ni kankan kaina da nake ɗan Najeriya jihohin da ya shiga ban shige su ba ya shige su wajen yada ilimi da karantarwa ya hadu da malamai ya hadu da daliban ilimi ya hadu da masu mulki ya hadu da attajirai amma duk da haka Allah ya kwarara masa san mutanen mu na arewa yake kaunar mu yana cikin rashin lafiya yanzu haka ba shi da ba cikin koshin lafiya yake ba daga cikin daga sautinsa za ku gani musamman ba yadda za a yi masa waya ma a iya samunsa baya daga waya baya ansa waya baya ma karɓar ziyara mun je umara amma haka muka haƙura ba mu matsa a cewa sai mun je mun kai masa ziyara ba saboda yanayin da yake ciki ba yanayi ba ne da za a matsa masa da kai masa ziyara to amma ku duba duk da haka ya kasa haƙuri sai da ya bugo waya kamar yadda ya saba ya yi kalmomi na nasiha irin wanda ya saba wadda nasiha ta masoyi zuwa ga masoyansa saboda haka muna masa addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya so shi kamar yadda ya so ubangiji ya haɗa mu da shi gaba ɗaya a gidan aljanna muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara masa lafiya ya ba shi lafiya ta shiga faɗarsa ubangiji ya ba shi jinkiri mai amfani da zai amfanar da al'umma ko ina suke Allah subhanahu wataala ya saka masa da dubbin ayyuka da ya yi a kasar da wasu kasashe na Afirka da yawa ubangiji ya sa masa su a mizaninsa na ayyuka Allah ya albarkace zuriyarsa a bayansa ubangiji ya samar masa da magada da za su ci gaba da dorawa a kan abin da yake yi na alkhairi wannan shi ne abin da ya roƙa daga wajenmu mu yi masa ce mu yi masa addu'a masa fatan alkhairi saboda addu'a haƙƙin musulmi ne haƙƙin musulmi ne akan dan uwansa musulmi to haka yana da haƙƙin mu ci gaba da yi masa addu'a an zaharul ghaib Allah subhanahu wataala ta shiga fadar sa ubangije karba ayyukan sa da kwarai ubangije yafe masa kurakuransa Ubangiji subhanahu wataala yana fada mana abinda ya faru bayan jin nasiha ta Musa da ainihin wadannan matsafa da Fir'auna suka yi. Allah ya ce fatanaza'u amrahum bainahum, sai suka shiga tattauna al'amarin su tsakanin su wa asrun najwa, suka kuma gane asirce. Allah subhanahu wataala ya nuna mana cewa sun kebe su gane su kadai kuma a asirce, kuma sitircewar ma mai tsanani yadda ba za ko Fir'auna ba zai san me suke yi ba. Shi yasa a cikin ayar Allah subhanahu wataala ya ce wa asarru kuma annajwa, annajwa shine ka gana da wani kai da shi. To kuma ya zama na ita kanta ganawa da sadaka ce ganawa, to akwai sirri a ciki. Amma duk da haka sai Allah ya kara cewa wa asarru, wanda ya nuna cewa ganawar ta sirri ce matuka, ba a yadda wani ya san ana yin ta ba. Sannan Allah ya nuna su ya su kadai suka yi wannan ganawar, ya ce tanaza'u bainahum, kaga ba wani wani ba wanda ba su ba. Saboda shi kansa Fir'auna bai san da wannan ganawar ba, kuma wala Allah wasu daga cikinsu sun ga alamar karaya daga fuskar wasu daga jin wannan wa'azi na annabi Musa alaihi salam, ya jefa karaya a zuciyar wasu. Da haka sai suka yi kokarin a shiga ganawar nan domin a yi kokari a tallafi juna, a samu mahada guda daya sai da za a fuskanci annabi Musa, in ba haka ba a ji kunya. Da haka suka shiga wannan ganawar ba tura yake cewa closed door meeting, wanda ba za a bar kowa ya san me yake gudana ba. To amma Allah ya san me suka yi, wa sarrun najwa. To a nan ne suka shiga tattaunawar. Allah kuma subhanahu wataala ya gaya mana abinda suka tattauna. Tattaunawar kusan an samu ra'ayyuka daban-daban, shi ne ma'anar tanaza'u. Tanaza'u ba ra'ayi ɗaya ba ne, kowa yana kawo nashi, wani kawo nashi, wani zai kawo kishiyarsa. Shi ne muke cewa suka yi ta tafka muhawara, wannan ya faɗa, wannan ya ce kaza, wannan ya ce kaza. Saboda haka maganganu ne da yawa muhawarar tasu ta kunsa, da ba zai yiwu ba a ce duk sai an koro maka wani ya ce kaza, wani ya ce kaza. To amma sai Ubangiji subhanahu wataala ya faɗa maka natija, wato ƙarshe sakamakon abin da aka haɗu a kansa. Ta yi wasu daga ciki sun ce lalle akwai alamar mutumin nan fa mai gaskiya ne, wasu ce kai maƙaryaci ne, wasu ce kai abin nan fa da ya zo da shi in fa daga Allah ne za mu ji kunya, wasu ce kaza, wasu ce kaza. Da har aka samu wasu suka ce in hazani da sahirani, lalle waɗannan mutane biyu Musa da ɗan uwansa Haruna matsafa ne, lalle tabbas matsafa ne. Wannan maganar ba zai yiwu a ce lokaci guda dukkansu suka furta ta ba, inda za su furta magana ɗaya to ba za a ce tanaza'u ba. Idan aka ce tanaza'u to sun yi tabka muhawara, wannan ya faɗa, wannan ya faɗa. To saboda haka wannan da aka ce galu ana faɗar sakamakon abin da suka haɗu a kansa kenan. Wasu ko wani daga cikinsu ya ce ya faɗi wannan magana, kuma wannan magana dai ita ce maganar da can bayan ana tunawa Fir'auna ita ya faɗa, a ji ita na litukhrajana min ardika bisihrika ya Musa. Saboda haka abin da ya faɗa ƙarshe dai kansa aka dawo kan cewa lalle wannan matsafi ne shi da ɗan uwansa. Tayyus ya faɗa haka, sauran su ce eh lalle matsafi ne, wanda eh to gaskiya matsafi ne, gaskiya matsafi ne. To daga baya gaba ɗaya sai maganar ta zama tasu ce su duka. Kaga sai a ce kalu gaba ɗaya sun faɗa, duk da farko wani ne zai faɗa ko wasu daga ciki su faɗa, sauran kuma sai su goye baya, sai su goyi baya. To tunda sun goyi baya kawai kamar duka ma sun faɗa, to shine sai Allah ya ce kalu, sai suka ce in hazani. Wannan lafazin yana da wato qira'o'i daban-daban da suka zo kuma mutawatira da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama. Wa in hazani wanda ita ce qira'atul jumhur, galibin makaranta alqur'ani da suka rawaito alqur'ani da wannan lafazin suka rawaito in hazani, afwan inna hazani, inna hazani shine qira'atul jumhur. In hazani wanda ita qira'atul hafs, sai kuma in hadhani da shadda wala iqra'ar ibn kathir, abu amr ibn al-ala shi kuma ya karanta shi inna hadaini. To akwai qira'u inda ba su da iskali, akwai kuma wanda luga an dan samu iskali, duk da cewa shi ba iskali bane tun da malamai sun faɗi wajihin sa. Kamar ce in hadhani wala babu iskali a ciki, in din sai ta zama مخففة من الثقيلة، يعني إنها ذا إبن إنه هذاني، saboda haka zai zama babu wannan in din mukhaffafa ce akwai damirul qissa ko damirul sha'i wanda aka shafe sai zama innahu hazani kaga babu matsala a larabci haka nan wanda ya karanta kira ibnu kasir in hazani da shadda a nunun din ita ma zai zama babu mushkila ita ma da wannan fuska za a fitar da ita cewa in ce mukhaffafa wanda kuma a cikin lugha aka iya yin shadda ga wannan nuna a raɗin ta tasniya ce hazani inna hazani ko inna hazaini kirar abu amr ita ma ba ta da iskali wajhi ne daban na lugha cewa inna in ta zo abin nan suna wanda yake ko abin nan ismul ishara wanda yake na mutum biyu idan ya zo a yi masa nasaba da ya'u ce inna hazaini wannan shi ma babu iskali a harshen larabci to inda iskali yake shine a kira'ar jumhur inna hazani to da ka ce inna to abinda zai shiga cikin ta dole ya zama mansub ne ba marfu'i ba alif kuma yana nuna rufu'a ne to nan ne wasu suka ce ko dai wanda ya zama wata lugha ce daga cikin lugar larabawa domin akwai lugar da su ba sa su suke yin suke lazumtawa musanna alif a kowane waje ba sa canzawa kamar yadda wani mawaƙin su yake cewa wahal lisalba summa wahal waha hiya almuna law annana dillaha bi thamanin nurdi bihi abaha inda abaha wa aba abaha qad balagha fil majdi ghayataha ga inda abaha wa aba abaha kamar ce zama wa aba abiha kamar ce wa aba abaha qad balagha fil majdi ghayataha sai ghayataha lokacin ghayataha suka ce wannan lugha ce sananniya a wajen larabawa suna yin amfani da wannan musamman banu tamim suna irin wannan sai ilzamul musanna al alif to da wannan lugar da ita ce wannan qira'a ta sauka inna hadani wasu suka ce inda din nan ta kan zo da ma'anar ajal ta zo da ma'anar na'am saboda in aka zama inna sai zama ma'anar sa na'am hadani da sahira ne ce waɗannan lalle qalu inna ma'ana na'am ajal hazani da sahira ne waɗannan mutane biyu lalle waɗannan mutane biyu wato matsafa ne akwai abdullahi bin qais ruqayyat wani mawaƙinsu akwai baitin da yake cewa ya kullu shaykhun qad alaka qad qalaka wa qad tabirtu fa qultu inna ay fa qultu na'am akwai abdullahi bin zubair ce wani ba kawai ya zo yana neman sadaka a wajensa yana neman ya bashi sadaka sai bai bashi ba sai wani ba kawai ya tafi yana cewa la'ana Allahu naqatan hamalatni ilayka ce Allah ya la'anci taguwar da ta dauko ni zuwa gare ka tunda bai bashi abin da ya roka ba sai ibnu zubair ya ce inna warakibaha ma'ana ajal da na kanta shi ma to kaga inna anan ta zo da ma'anar bima'ana ajal bima'ana na'am to wannan taujihin Abu Ishaq az-Zajjaj mai littafin ma'anin Qur'an wa i'rabihi shi ne farkon wanda ya fara kawo wannan kuma ya nuna malamansa al-Mubarrid da abin nan al-Qadi Ismail Ishaq ibn Ismail na Malikiyya da Sharari suka kuma yaba da wannan takhriji da ya zo da shi Isma'il ibn Ishaq ibn Hammad to wannan tattaunawa tasu za mu ga sun fita da abubuwa guda uku waɗanda suke ganin cewa za su iya bata abinda annabi Musa alaihi salam ya zo da shi tun daga nan su sawa mutane shakka game da annabi Musa da abinda ya zo da shi abu guda uku na farko su jefe su tube su da cewa su masu matsafa ne sauraka ba annabawa ba ne matsafa ne kuma an san duk mutanen kirki suna tir da tsafi ba sa son sha'anin tsafi ba sa son batun tsafi to bari su fara cewa matsafa ne sauraka inna hazani ko in hazani la sahirani waɗannan mutane guda biyu dukkansu matsafa ne in suka yi haka sun bata su a wurin mutane ba za su yadda da tsafi ba kuma ba za su yadda su bi matsafi ba don sun san da abinda matsafi yake kai to ba zai je ko ina ba wata rana zai zo ya lalace da haka ba za su yadda su mai da matsafi ya zama shine zai zo musu da addini su ba to sai abu na biyu yurida da yukhrijakum min ardikum ma bi sihrihima suna so su fitar da ku daga kasar ku da sihirin su, wato suna so su ga sun raba ku da kasar ku, su zo da wannan sihiri su mallake mulkin da yake naku ya zama nasu, ya zama da komai ya koma hannun su, karshe su yi kutun-kutun cewa su raba kuma da kasar. Wanda aka ce za a raba shi da kasar sa, to ba yadda za a yi miƙa wayayen ta, wannan abu ne mai wahala gaske. To wannan shine abu na biyu da za su yi kokari su nuna mutane. Abu na uku shine wa yadhhaba bi tariqatikum al-musla, cewa annabi Musa da Haruna alaihi wassalam kokari suke yi su zo su tafiyar da kyakkyawar hanyar su ta rayuwa, da zamana abinda mutane suke ji da shi na matsayi ko na sana'a su raba su da wannan, su ya zamana sun kankare komai ya koma hannunsu. Wannan shi ma abu ne da mutane da mutane ba za su yadda ba. To da abubuwa guda uku su suka yi ittifaki a kansu. Na farko su ce annabi Musa ba annabi ba ne, matsafi ne. Na biyu su ce manufarsa ba kyakkyawar manufa ba ce, ya zo shigo da wata mummunar manufa ce ta rayuwa, so yake samu mulki su kori mutane da kasarsu. Na uku su ce sun zo ne domin su raba mutane da sana'unsu, su raba mutane da matsayinsu, su da zama da komai na al'amuran jama'a ya koma hannunsu. To kuma an san dukkan waɗannan abubuwa ne da jama'a ba za su taɓa jin su yadda su miƙa wuya ba. To saboda haka sai suka haɗu a kan cewa za su bi matakai guda uku, wanda suna ga in suka bi waɗannan matakai guda uku kuma za su yi nasara. Bayan wannan ɓata suna da suka yi, to su kuma ga irin shirin da za su yi. Shi ne abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana, ke cewa fa ajmi'u kaidakum thumma atu saffa wa qad aflaha al-yawma man ista'la. Fa ajmi'u kaidakum, don haka sai suka ce su haɗa ra'ayinsu ya zama ɗaya, su yi tsari na bai ɗaya, shirye-shiryensu su yi shi iri ɗaya, ta yadda idan suka tunkari annabi Musa alaihi salam za su samu ƙarfin galaba a kansa. Duk sanda ka haɗa abu, wato kuka haɗu a kan abu, ku duka kuka tafi a kan ra'ayi ɗaya, kuka yi masa tsari ɗaya, to babu shakka wannan abin zai yi ƙarfi, kuma ana sa ran za a yi nasara. Shi yasa suka ba wa junansu shawarar cewa su tafi da tsari guda ɗaya, da makirce-makirce duk za su tsara su yi shi iri ɗaya. Sannan kuma sun ba to saffa, sannan ku fito, sannan za ku je filin karo tsakanin ku da annabi Musa, ku fita sahu-sahu, wato ku fita a jere a cikin sahu kamar mayaka. Wannan fita da za ku yi a cikin irin wannan yanayi, to zai jefa tsoro da razali da firgici a zuciyar abokin hamayya. In ya gan ku kun taho sahu-sahu-sahu-sahu duk ga kudin a cikin shiga iri ɗaya da wani da wata shiga ko wani yanayi mai ban tsoro, to zai sa razali a cikin zukata. Wannan ita ma ɗabi'a ce ta mutane, idan suna so su firgitar da wanda zai zo ya fara ganin su a karo na farko, shi ne gansu a cikin wani yanayi mai ban tsoro. Shi yasa ga sarakuna sukan zauna a kan buzu na fatun abin zaki, za ka gan shi a kan buzu amma na zaki, saboda kai da ka shigo ka gan shi a kan zaki kaga zai baka tsoro. Lalle wannan ba abin wasa ba ne, zaki ne ma yake kashewa ya yi buzu da shi. Haka nan mayaka a da sukan sa rigarsu ta fatun damusa, fatun damusa ne za a sa, haka zai fita da shi fagen yaƙi. To haka da an ce za a fito na fito, a gan shi da rigarsa ma ta damusa ce, to kaga wannan alama ce da take nuna cewa ba ya da tsoro, yana ma faɗa da damusa ya kashe ya yi kaya da fatarta. Kaga nan sai zuciyar abokin faɗa ta karaya, sukan yi wannan. To su ma a Masar a wancan lokacin matsafa suna sa irin wannan, sa fatu na damusa a cikinsu. A ƙasar mu ta Hausa za ka ga irin masu abin da kolaye yake ce musu, ko idan sun shigo birni a da dai za ka gansu suna tafiya, za ka ga yara tuyo kan kura, yana riƙe da kan kura yana tallan magani. To kai da ka gan shi kaga abin tsoro, da kan kura wanda zai kama kura ya kashe ta har ya yawo da kanta, lalle wannan duk maganin da yace maka yana da shi to zaka yi cewa eh wannan zai iya baka magani yana shiga daji yafi karfin kuraye ba inda suka iya da shi to duk wannan hayya ce ta yi wa abinda kake ko dai ka tsorata abokin habayya ka karyar da ka sa zuciya shi ka karaya ko wani abu za ka ga yan risilin aka nuno su za ka ya yi wata shiga ya rufe fuskar sa ya saka wasu abubuwa ƙaho a kansa duk alama ce ta cewa abokin husuma iya gani ya karaya to shine wannan sun ba to saffa ku zo sahu sahu zaka zuwan su a cikin sahu sahu din da zai kara sa tsoro a tunaninsu a zuciyar annabi Musa alaihi salam da shi da dan uwansa Haruna kuma su karaya daga nan shikenan an cinye su domin da zarar zuciya ta karaya ko menene idan zuciya ta karaya to ko kana da karfin idan zuciyar ta riga ta karaya to shikenan ka an gama da kai ba abin da zaka yi shi yasa Ubangiji subhanahu wataala da ya aiko mala'iku su taimaka wa musulmi a yakin Badar. Ubangiji subhanahu wataala ya ubarce su da cewa saukar musu da nutsuwa sannan kowane mala'iku za su abin nan Allah subhanahu wataala zai daure zukatansu ta yadda yawan kafirai ko yawan Qurayshawa a lokacin ba zai firgita su ba. Haka wannan shi ne tsarin da suka yi sannan abu na uku wanda shi ma daga cikin abin da suka yi don su kara wa kansu ƙarfi su kara ƙarfafa kansu da sa wa kansu jajircewa shi ne su riƙa tuna wa kansu irin albishir ko kuma alkawari da Fir'auna ya musu na gwaban lada da zai ba su idan sun yi nasara shi ne wa qad aflaha al-yawma man ista'la a yau duk wanda ya yi galaba to a yau kam shi ne ya rabauta saboda haka wannan tunawa junan su rika tuna wannan gwaggwabar lada ko gwaggwaban sakamako da Fir'auna ya musu alkawari su rika tunawa junan su wanda zai kara musu jajircewa sai zai kara musu himma da kuzari su yi wani abu to duk sun tsara wannan ne domin ganin abinda annabi Musa alaihi salam ya faɗa musu na nasiha ya sa zukatan wasu sun fara karaya daga cikinsu don haka dole ne su yi wani abin da zai sa kowa ya dawo ya ji cewa eh wannan abin da suka fito yi za su iya nasara a kai to shi ne Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa
qalu ya musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى
الله سبحانه وتعالى قالوا يا موسى سك شو سك يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى ko dai ka fara jefawa ko mu zama mu ne farkon waɗanda za mu jefa sandunan mu kala Musa ce bal alqaw ku fara jefawa alqaw ku fara jefawa fa idha hibaluhum wa isihum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a sai gashi igiyoyinsu da sandunansu ana sa masa tunanin wato yana rika gani a kwakwalwarsa kamar suna tafiya wato kamar suna motsi suna gudu a bayan ƙasa wato bayan sun gama tsare-tsarensu suka shigo fili sahu-sahu kamar yadda suka tsara sai suka ba wa annabi Musa alaihi salam zabi to ka zaba ko dai ka fara jefar da sandarka ko kuma mu fara jefar da igiyoyinmu da sandunanmu wato kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa mana ce qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu al-mulqin ko kai ka fara ko kuma mu fara wato wannan suna so su nuna masa cewa su ha mutane ne waɗanda suke masu ladabi mutane ne masu kirki mutane ne masu adalci mutane ne masu tawalu'u ba masu tsanadi ba masu rashin gaskiya ba don haka gashi ma za su yi masa adalci bari su bashi zabi su fara ne ko shi ya fara to Allah subhanahu wataala zai iya sa musu wannan domin ya zama nasara tana tare da shi yayin da su suka zo da nasu sihirin da farko suka kore kura adakansu to in yazo da nashi riga ya share nasu gaba daya to an gama zaman gaba daya amma inda shi zai fara zuwa da nashi in suka ga yafi karfin su akwai wata kila dabara da zasu yi adaga gasar ba za su yadda ai abinda zasu ga kasa wasu ba a lokaci sai Allah subhanahu wataala ya sa su kawo wannan domin su a tunanin su in suka faɗa ka to jama'a za su ga cewa ai mutanen nan masu son adalci ne kuma sun yarda da kansu ko a fara ko su fara ko a fara a kansu su dai za su yi nasara za ka sai suka gaya annabi Musa alayhi salam to shi ma sai ya nuna musu cewa shi ma yana da adalci in suna ji da adalci to shi ma mai adalci ne su ce bal alqu a ko ku fara ni ba sai na fara ba annabi Musa alayhi salam ya san cewa yayin da za su fara za su zo da duk abin da suka hado ne na sihirinsu domin sun gama shirya duk wani fara-faran da za su duk wani makirci da za su shirya kamar yadda suka ba wa kansu wannan shawara cewa fajiyu amrakum fajiyu kaidakum ku hada makircin ku hadadde ku zo da shi saboda haka ya san abin da za su zo da shi shine karshe babu wani abin da zai biyo bayan wannan saboda haka sai ya ce da su to su fara domin kuma yayin da za su fara ubangiji subhanahu wataala ya bashi umarni shi kuma ya yi nashi to a lokacin gaskiya za ta bayyana ƙarya za ta zo ƙarshe kuma mu'jizarsu za ta bayyana su kuma za a gane cewa waɗannan matsafa ne ba masu gaskiya ba to shi ne annabi Musa alayhi salam ya ce su jefa sai duk suka haɗu suka jefa waɗannan sanduna da suke ɗauke da su da kuma igiyoyi da suke hannunsu duk sai suka watsar da su a ƙasa Allah ce fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyaru ilayhi min sihrihim annaha tas'a sai ga igiyoyinsu da sandunansu ana nuna masa a ƙwaƙwalwarsa cewa suna tafiya ga su suna tafiya suna gudu saboda tsafin da suka zo da shi anan mufaja'a fa idza hibaluhum wato wani abu ne da ya zo kwatsam abinda ba a yi zato ba a jefar da sanda a jefar da igiya nan take sai a ga kawai sai a ga miciji yana gudu kuma mutanen suna da yawa ba mutum ɗaya ba ne ba mutum biyu ne ba tunda kamar yadda shela ta gabata ya aika garuruwa ne duk wani wanda yake ji da tsafi yana gayyatarsa to kabi kulli saharin alim duk wani matsafi bai ji da kansa ana gayyata sai ya zo saboda sun taru akwai ruwayoyi da yawa da suke maganar akan adadinsu mafi karancin abin da aka faɗa na adadinsu a ruwayoyin a ce su 70 ne mafi yawa a ce su wajen 700 ne to kaga ko da cewa aka iya su 70 ne matsafa 70 kuma masu ji da kwarewa a cikin sha'anin tsafi su haɗu za su kara da mutum biyu tak lallai abin yana da girma kuma kowane matsafi tattare ke da kayan tsafinsa da igiyoyinsa da sandunansa a zo a lokaci ɗaya a watsa su ana watsa su a fili gaba ɗaya a lokaci guda kawai a gabin cizai suna ta gudu a gurin kaga dole ne wannan ya taga wa mutane hankali shi yasa Allah subhanahu wataala suratul araf ya ce qala alqaw falamma alqaw saharu a'yunan nas wastarhabuhum wa ja'u bi sihrin 'azim yace to ku jefa yayin da suka jefa saharu a'yunan nas sai suka sihirce idanun mutane wastarhabuhum suka jefa musu tsoro Allah ya ce wa ja'u bi sihrin 'azim suka zo da babban sihiri da babban tsafi babu shakka dole tsafi ya zama babban ne domin matsafa ne da aka ce an je makura wajen zaɓo su sannan kuma ga yawansu sannan a lokaci guda kowa ya nuna ƙwarewarsa ko ya nuna ƙororuwar tsafinsa to lallai wanda zai zo da abin ban tsoro shi yasa a nan ma aka zo da idza fujaiya domin abin ne da ba a ma tsammanin haka za a gani fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyaru ilayhi min sihrin annaha tas'a sai ga suna ta gudu a bayan ƙasa saboda wannan girman sihiri da suka zo da shi a wannan aya cikin suratul araf Allah ya nuna cewa an sihirce idanun mutane, saharu ayunan nas, an sihirce idanun mutane. Saboda haka wannan igiyoyi da waɗannan sanduna suna nan a sandunan su da igiyoyin su, amma sihirin ya shafi idanun masu gani. Saboda haka sai suke ganin ba sanda bace wannan, biciji ne kuma gashi ne na ta gudu. Wannan ma ba igiya bace, biciji ne ba, gashi ne na ta gudu. Sun yi amfani da shaidanu da iskokai waɗanda su suka yi amfani da su wajen yi wa mutane, wajen rufe wa mutane ido, saboda mutane maimakon su ga abin da yake na gaske a hakikalinsa sai suke ganin wani abu daban. A sihiri wani abu ne wanda yana da hakika, ba kamar da Mu'tazila suke cewa ba sihiri ba ya da hakika, amma hakikar sihiri ba ta tayar da abu daga yanayinsa gaba ɗaya koma wani abu daban. Wato a ce ga wannan sanda ce ta zama jiki da jini da tsoka, ba zai yiwu ba. Ko ga wannan dutse ne ya koma zinare, wanda sai dai rufa ido, amma babu sihiri ba zai iya kawo wannan ba. Domin aka ce mai sihiri zai iya mayar da sanda ta zama wani abu mai rai a haƙiƙani, to wannan an ba shi sifar Allah, ya zama yana iya halitta, wanda duk zai ba wa wani sifar Allah kuma ya bar musulunci. Saboda haka sihiri baya canza haƙa'iƙul ashiya, amma za a iya sihirce mutum ya kamu da rashin lafiya tunda amfani ne za a yi da wasu abubuwa da za su cutar da shi, ko dai wasu arwahu shayatin. Ha, ya samu mutum sihiri ya kamu da rashin lafiya, a yi masa sihiri ya kamu da cutar hauka, a yi masa sihiri ba a kashe shi. Duk za a iya, tunda waɗanda za a yi amfani da su wajen yin sihirin wasu abubuwa ne da za su iya kisa ɗin ko su iya sa hauka ɗin. Wani abu ne wanda zai yiwu, wannan shi ne abin da sihiri yake yi. Shi kansa wannan tasirin Mu'tazila suna ƙaryatawa, amma Ahlus Sunna suna tabbatar da wannan tasirin, cewa sihiri yana wannan tasirin, amma sihiri ba ya da ikon taghyiru haqa'iqil ashiya, abubuwa yadda suke. Kamar a ce an sihirce masallacin nan ya tashi daga yadda yake, ko daga gini ya koma rufan kwano, kuma da gasken hakan ya koma, amma za a iya sihirce na cikin masallacin su rika ganin ƙarƙashin rufan kwano ko itace suke, amma ƙarƙashin abin nan gini suke. Wannan duk zai yi a sihirce. To wannan shi ne abin da ya faru lokacin da Annabi Musa alayhi salam ya gamu da waɗannan matsafa. Sun sihirce wa mutane idanu, sai suke ganin waɗannan sandunan nasu da waɗannan igiyoyi nasu, sai suka rika ganin su a matsayin wasu mucizai ne da suna gudu. Daga ƙarshe Allah subhanahu wataala ya lalata wannan. Akwai batu da wasu malamai suke shigo da shi cewa sun yi amfani da zeba, ta zeba wacce suke sa ta a ranar zafi, duk abin da aka sa jikinsa to wannan zafin nata zai rika motsa abin sai a rika ganin shi kamar mai rai. To wannan magana tana da rauni, wanda insha Allah a karatu na gaba za mu yi bayani akan wannan abin da muka faɗa da daidai. Allah ya ba mu lada da kuskure, ubangiji ya fi mana. Sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.